Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Assalamu alaikum masu sauraron lafiya uwar jiki. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Daya ga watan Disamba rana ce da aka ware domin nazarin cutar kanjamau ko kuma sida. To za mu dubi irin ci gaban da aka samu wajen yaƙi da kanjamau tun lokacin da aka tsayar da 1 ga watan Disamba domin jawo hankalin duniya ga masifar kanjamau kusan shekaru 30 da suka shige. Kusan dai shekaru 30 da suka shige duk ranar 1 ga watan Disamba rana ce da mukan ji rahotannin irin ɓarnar da ƙwayar cutar kanjamau mai karya garkuwar jiki take yi. Kwayar cutar da ta kashe miliyoyin jama'a a duk faɗin duniya, galibi waɗanda suke cikin ƙuruciyarsu. Cuta ce kuma da ta sa miliyoyin yara zama marayu. Da idan aka ce mutum ya harbu da kwayar cutar kanjamau, to tamkar an yanke masa hukuncin kisa ne. Ga kuma yadda ake kyamar duk wanda ya harbu da kwayar cutar kanjamau. To amma sannu kan hankali. An samu ci gaba wajen yaƙi da wannan cuta. Domin yanzu, wadda take fama da kanjamau za ta iya haihuwar jaririn da bai kamu da cutar ba. Har ma irin waɗannan matan suna rayuwa su reni 'ya'yansu da kansu. An samu wayewar kai sosai akan wannan cuta, domin akan yi gwaji kafin a yi aure. Wasu mutane kuma don raɗin kansu suna zuwa ana gwada su. Sai kuma gashi yanzu masana ilimin kimiyya suna maganar allurar rigakafi da kuma maganin warkar da wanda ya kamu da kanjamau. Yanzu haka ana gudanar da gwajin wani allurar rigakafin kanjamau a ƙasar Afirka ta Kudu. To wai shin a ƙasashe irin su Najeriya wani irin ci gaba ko kuma nasara aka samu wajen yaƙi da wannan cuta? Wakilin sashen Hausa Nasiru Al-Hikaya ya zanta da Dr. Sani Aliyu, daraktan hukumar yaƙi da kanjamau ta Najeriya, da ake cewa NACA a takaice. Ga abin da Dr. Sani Aliyu ya ce.
A hakika ana samun nasara duk da dai akwai aiki a gabanmu kam. In ka duba shekaru 5 da suka wuce, wanda suke kamuwa da wannan cutar sun ragu da kusan kashi 20 daga cikin 100. A cikin shekara 5 ɗin da suka wuce a nan Najeriya, wanda suke mutuwa daga cutar sun ragu da wurin kashi 15 a cikin 100. So ba za a ce ba mu samu nasara ba, tabbas mun samu nasara. To amma akwai raguwar aiki, saboda mun san waɗansu ƙasashen duniya a nan Afirka kamar South Africa sun samu matuƙar nasara. Kuma gwamnatocinsu suna ƙoƙari sosai wajen kula da masu wannan cutar. Kuma mun san a nan Najeriya, gwamnatin Najeriya ta karɓi jihohi 2 daga wurin gwamnatin Amerika, Taraba da Abia. Yanzu gwamnatin tarayya ita take kula da masu wannan cutar. Amma duk da muna cikin matsalar rashin kuɗi, za mu ci gaba da aiki da partners ɗin wato wanda suke taimaka mana. Mu tabbatar cewa masu wannan cuta sun sha magani, wanda suke ba su san suna da cutar ba an nemo su an ba su magani. Saboda cutar kanjamau yanzu ta daina kisa a duniya. Ta daina kisa. Inda za ka sha magani za ka iya ci gaba da harkokinka, ba ma wanda zai san kana da cutar. Kamata a ce kowa ya fito a gwada shi. Idan kana da cutar, ya fi a ce ka san kana da cutar ka nemi magani ka sha, ga ka ce za ka zauna ba ka san ka sani. Abinda muke son mu yi kenan.
Dr. Sani Aliyu, matsalar yadda cutar nan ke kama mata masu juna biyu, wato daga wajen haihuwa kenan, yadda suke samu daga wajen mazajensu.
To shi ma nan an samu ci gaba sosai. Saboda ita wannan ƙwayar cutar, wato virus da take cikin jini, idan mace mai juna biyu ta sha maganin, wannan cutar ba za ta iya zuwa ta shafi jaririn ba. Kuma an nuna daga gwace-gwace da yawa cewar tabbas wannan yana aiki. Shi yasa yanzu muke hakikan cewa akan duk macen da take da juna biyu a duba a ga tana da cutar nan, inda tana da cutar zamu bata magani ta sha, zamu bata magani ta sha yanda jaririn ba zai kama cutar ba. Kasashen duniya da yawa yanzu jariran sun daina kama cutar, amma mu a Najeriya har yanzu a cikin wayanda suke da wannan cutar mata masu juna biyu kashi 30 ne daga cikin 100 kawai suke shan magani. Ta haka ai akwai aiki gaba.
Waɗanne yankuna ne akwai ana ba da matsalar kuma kwanaki ka ce abun ya karu kamar a yankunan karkara, ya lamarin yake ne?
So ba wai akwai cutar da yawa bane a yankunan karkara. Matsalar da ake samu shine yawanci gwaje-gwajen da ake abin ne ake ba a ƙauye ba. Saboda zan baka misali, idan aka duba yanzu a Najeriya a cikin mutum biyar a Najeriya mutum ɗaya ne ya taɓa gwajin ko yana da cutar ko bai da shi. Amma in ka je birni ka duba birni da ƙauye, a ƙauye mutum ɗaya ne daga cikin hudu, a birni mutum ɗaya ne daga cikin uku. Ka ku tabbas ƴan birni an ce sun fi wayewa dama, to tabbas a nan ma ƴan birni sun fi sanin ko suna da cutar ko ba su da shi.
Sidama yanci yau ne shi ne sarkin mayu, in ya kama ka doktor bai hudda ka, malam bai hudda ka, duk wani boka bai hudda ka. Sida shi ne sarkin mayu, in ya kama ka doktor bai hudda ka, malam bai hudda ka, duk wani boka bai hudda ka. Akwai wani alhaji nana kullun yana canzawar mata 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 kamar yana sake wani riga.
To madalla, yanzu kuma lokaci yayi da likitan ku Dr. Muhammad Ladan zai kokarin amsa tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana. To likita, ina fatar kana lafiya.
Ina lafiya Hajiya.
Yau wannan fili za mu fara ne da tambayar Sufyanu Yusuf Zango.
To
yana son ka mishi bayanin rigakafin zazzabin cizon sauro.
To rigakafin cizon sauro shine Hajiya. Na farko mutum inda kin san akwai irin su gidan sauro? Gidan sauro akwai wanda ake sa mishi magani duk irin waɗannan mutum nayi. Kuma mutum in kana da in gidanka ne wurin da kake zaune ka tabbata ba ruwan da ya tsaya inda za su iya.
Ko kuma ma irin azubar da kaman kaga kwanu nan an ajiye can da ruwa ko kuma kwatami.
Duk waɗannan inda aka ana taimako ana shashare su, to wannan yakan taimaka kwarai da gaske.
A takaice dai tsafta da shi yake da muhimmanci magana kafin dukkan cututtukan da muke fama da su.
Tsafta shike da taimako kwarai da gaske. To wani lokaci inda mutum akwai wani magani da mutum zai rinka sha, amma kaman dai kana zaune a gida dandandan ne mutum gidan sauro da sauransu da irin ɗakin windon gidanka ka sa ɗan
abin
rariya ɗin wanda zai rage shigansu, to duk abubuwan da za ka yi ɗin kenan.
Da kuma tsafta
kada a yadda ruwa ya tsaya kowane wuri, kwato-kwato ɗin nan ba shi da amfani.
To a kullum masu iya magana kan ce aka ce idan kunne ya ji jiki ya tsira.
Gaskiya ne Hajiya.
To shi kuma Malam Adamu yaya ji ya ce akwai wani wasu irin ƙurarraji da ke fitowa wai akan harshen mutum, me ke kawo wannan?
To irin waɗannan ƙurarrajin da ke fito a harshen mutum yawanci wani lokaci domin ko wani abu da muka ci ne yadda bai dace da bakinka ba, ko kuma akwai wani lokaci waɗansu irin kwayar cuta wani lokaci suna iya fitowa akan harshen. To ya danganta inda abin ya fito, inda yana hana ka cin abinci ko kuma kaga abin yana ko yayi girma da yawa, to ka je wani likita musamman da iya taimakonka. Akwai magunguna da iya ba mutum wanda zai iya kuskura bakinsa ko kuma wanda zai iya sha, duk waɗannan suna taimaka. Amma da in wani ƙuraje soma to na farko akwai kwayan cuta, kuma lokaci mutum bai tsafta kware yanda zai tsaftace bakinsa kware da gaske, duk waɗannan suna kawo irin waɗannan abubuwan. Shi yasa wani lokaci ya kamata mutum in ka ci abinci ka kuskura bakinka kowane lokaci, kuma in ka sha wani abu ko ka ci wani abu ko hura ko wani abu haka ka kuskura bakin kowane lokaci in ka yi haka.
Wato wanke baki akai-akai
yana taimakawa kware da gaske. To wannan kuma abin ya faru dole ka yi sauri ka je wani likita, domin wani kwayan cuta ne ko wani abu ne da bai saje da bakinka bai kawo wannan. Don wani lokaci ma har sai ga dubba bakin ma wani lokaci in ka soke wani abu sai ga yana ma jini wani lokaci.
Subhanallah.
Eh to dole kai saurayi ka je wurin likita a duba domin lokaci wadansu kwayoyin cututtuka ne ke shiga.
A matsayinka na likita wace shawara zaka bayar? Mu ne fa muhimmanci mutum ya yi brushing da safe ne ko koyo in zai kwanta ne fa muhimmanci.
To duk suna da muhimmanci ya Hajiya. Don na farko in ka tashi da safe dole kai brush ka da bakin ka rinka wari wani lokaci kin sa kwadan mutane haka. In ko za ka kwanta domin abubuwan da kai ta ci duk da rana din nan to bai kamata su zauna a bakin ka ba in suka zauna din nan to kwayan cututtuka abinda suke so kenan.
To kamar masu fama da masu amfani da aswaki su ma in aka yi aswakin da safe da yamma kada da dare kuma za a kwanta a sake yi ne
kafa. Eh za su iya ya kamata a yi duk eh su ma aswaki yana da amfani kwarai da gaske. Sannan a kuskure baki ko lokaci kace abinci ka kuskure bakin ka ko lokaci kace wani abu ka kuskure bakin ka duk wannan na taimakawa kwarai da gaske Hajiya.
Akwai wasu ma anan suna da al'adar da yawo ma suke da brushing a cikin jaka in suka ci abinci da yake ko ina akwai wurin ba haya da ruwa da komai sai kaga sun shiga suna goge bakin.
Eh kamar nan ni ko ina na dako da ci da safe na ba ni abin nan na ci wani abu duk ko lokaci na kuskure baki na kuma ne sai na kuskure baki na da safe in kuskure baki ko in brush da daddare in yi. To in kana haka sai ga Allah ya kare ka da shirin ciwon baki din nan.
To likita tunda ana batun tsaftan baki ne da hakuri da sauransu.
Eh.
A ce duk wata shida ya kamata ka je akwai irin wanke baki da likitoci suke ma mutum din nan.
Eh ana yin nan to gida wahalan da gida kila likitocin ba su da wanda za su yi wannan amma nan yawanci ana ba mutane shawara kowane wata shida ka je a duba domin lokaci za a ga wani lokaci an gane wani abu da ke faruwa a baki wani lokaci har sankaran baki duk lokacin ake ganewa idan mutum na da hali ya je a rinka duba shi kowane lokaci wanda ba su da hali kuma su tabbatar suna wanke bakin su ko da awsawaki ne ko da brush ne kowane lokaci suna yi to in suke wannan Allah zai taimake su kuma zai kare su.
To Allah ya sauke.
Amin.
To likita lokaci ya fara daga mana hannu saboda haka hannun za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya a hannun yanzu ko a madadin
Dr. Lada
Jummai Ali daga nan birnin Washington DC nake fatar a wani lafiya.
I say that you are a kid, Lulia, and I'm not a woman. I say that you are a kid, Lulia, and I'm not a woman.